This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Jami'an ƙasar Saudiya sun bayyana cewa za a gudanar da ayyukan hajjin bana duk da rubutowar da wata igiyar ɗaukar kayan gine-gine ta yi da ya kashe mutane 107 da kuma raunata waɗansu 230 a masallacin Ka'aba. Babban ƙugiyar ta faɗo ta cikin silin masallacin ne lokacin da mahajjata ke sallar Juma'a, 'yan kwanaki kafin fara ayyukan haji a wuri mafi tsarki a addinin Islama. Shugaban hukumar tsaron ƙasar Saudiya Suleiman Al-Amr ya ce wata guguwa mai ƙarfi ce da aka yi da ruwan sama ta yi sanadiyar karewa wannan ƙugiya. Yarima Khalil Al-Faisal, gwamnan yankin Makka, ya ba da umarni a gudanar da bincike, ya kuma je masallacin jiya Asabar. An gudanar da gangami a ƙasashen Turai jiya Asabar na nuna takaicin matsalar 'yan gudun hijira da ke ƙara ƙamari. Dubin dubatan mutane ne suka yi da fifi a birnin London domin nuna adawa da matsayin gwamnatin game da matsalar 'yan gudun hijiran. 'Yan fafutukar kare haƙƙoƙin bil'adama da 'yan siyasa da kuma fitattun mawaƙa sun yi jerin gwano zuwa majalisa domin nuna goyon bayan 'yan gudun hijiran da jan hankalin kan halin da waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki, waɗanda ke neman mafaka daga tashin hankalin da ake a ƙasashensu, musamman ma a Gabas ta Tsakiya. Masu zanga-zanga suna ɗauke da kwalaye da rubuce-rubuce da ke cewa a buɗe kan iyaka, 'yan gudun hijira su shiga waje da jam'iyyar Prime Minister David Cameron. Jam'iyyar dai a makon jiya ta ce za ta karɓi 'yan gudun hijira 20,000 ne kawai cikin shekaru biyar. 'Yan gudun hijira 500,000 ne ke neman mafaka a halin yanzu a ƙasashen da ke ƙarƙashin ƙungiyar tarayyar Turai bana. Mazauna birnin Charles na ƙasar Turkiya sun fara zirga-zirga suna ganin irin ɓarnar da aka yi bayan da hukumomi suka ɗage dokar hana fitar da aka kafa ta tsawon kwanaki 9 yayin da ake gumuzu da mayakan Kurdawa. Jama'a sun fara komawa rayuwar yau da kullum a birnin da aka yanke daga sauran ƙasashen duniya na tsawon fiye da mako guda, yayin da jami'an tsaron ƙasar Turkiya suke dawa aka haɗa mu da ƙungiyoyin matasa na mayakan ƙungiyar PKK da suka kwace birnin. Wani wakilin murya Amurka da ya ziyarci garin ya ga yadda aka yi wa gidaje da ababen hawa kace-kace da albarusai, ya kuma ga kwanson albarusai a kowane lungun da ya shiga. Ana ganin gine-ginen da aka rusa a bom a kowane titin birnin da ke kusa da kan iyakar Turkiya da Iraki da kuma Siriya. Waɗansu mutane a garin sun ce an kashe aƙalla farin kaya 25 da suka haɗa da mata da ƙananan yara a cikin mako guda da aka shafe ana gumuzun. Babu dai wata majiya da ta tabbatar da wannan adadi. Jiragen dakon kaya na sojoji biyu mallakar ƙasar Rasha da ke ɗauke da ton 80 na kayan agaji sun isa Siriya domin kafawa sama da 'yan gudun hijira sansanin, yayin da babban ƙungiyar hamayya ta ƙasar Siriya da ke kushe Moscow sabili da shigar da sojojinta a ƙasar da galibi Larabawa ne. Kakakin ma'aikatar tsaro na ƙasar Rasha Major General Igor Konashikov ya faɗa jiya Asabar cewa kayan agajin sojin sun haɗa da kayan kafa sansani, gamayyar ƙungiyoyin ƙasar Siriya da ke ƙoƙarin hambara gwamnatin shugaba Bashar al-Assad ta yi Allah wadai da tallafin na Rasha da ta ce mataki ne mai tada hankali, ta kuma ce wannan ma ɗaukar matakin soja ne kai tsaye. Wani jami'in Amurka ya shaida murya Amurka ranar Juma'a cewa Agajin da Rasha ta bada kwanan nan ya hada da mayakan ruwa 200 da kuma gidajen sojoji 1,500. Jami'in ya ce sauran kayan agajin sun hada da motar igwa, kananan na'urorin kare makamai masu linzami da kuma motocin silke. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An zaɓi Jeremy Corbyn, wani mai matsanancin ra'ayin sauyi, a matsayin shugaban jam'iyyar Labour jiya Asabar. Nasarar da ake gani za ta iya kai Birtaniya ga ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai. Matakin kuma da wani tsohon Prime Minister jam'iyyar Labour ya ce zai iya sa jam'iyyar ta rasa goyon baya. Magoya bayan Corbyn sun yi murna a shelkutar jam'iyyar, yayin da 'yan gani kashe ni a duk faɗin ƙasashen Turai kuma suka yaba zaben nasa. Akwai saɓanin ra'ayi dangane da zaben nasa, inda waɗansu suke fargaban cewa masu zaɓe za su guji jam'iyyar sabili da tsare-tsarensa masu tsauri da suka haɗa da yin gaban kai a batun raba ƙasa da makaman nukiliya, batun zama ɗan ƙasa da kuma gabatar da tsarin yi wa attajirai haraji. Corbyn, wanda da farko ba a zaci zai ci wannan zaɓe ba a lokacin da ya tsaya neman shugabancin jam'iyyar, ya faɗa a jawabinsa bayan zaɓe cewa abubuwa suna iya sauyawa. Abubuwa ma za su sauya. Ya samu kashi 58.5 cikin 100 na kuri'u, fiye da abin da aka zata zai samu tun farko. Nasarar da ya samu ta nuna irin goyon bayan da 'yan gurguzu ke samu a ƙasashen Turai, tare da lashe zaben Syriza a Girka cikin watan Janairu, da kuma irin goyon bayan da jam'iyyar da ke adawa da tsoke bakin aljihu take samu a ƙasar Spain. Dukan jam'iyyu dai sun yi na'am da wannan zaɓe. Wata babbar jam'iyyar diplomasiyyar Amurka ta ce za a ci gaba da aiwatar da takunkumin da aka kakaba wa Rasha sabili da rawar da take takawa ko kuma ta taka a rikicin ƙasar Ukraine har zuwa lokacin da za ta mutunta yarjejeniyar da aka cimma.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Cikin shirin, gwamnatin tarayya a Najeriya tana tunanin bullo da shirin ciyar da yara abinci a makarantun firamare. Cibiyar horar da malamai a jihar Kebbi ta alƙawarin horar da malamai da ke jihar domin ci gaban ilimi. Ko me yasa aka daina koyar da fannin motsa jiki ne a makarantu? A Kaduna kuma wata ƙungiyar farar hula mai kiran kanta UDM a takaice tana tallafa yaran makaranta da kayan karatu. Jama'a masauranmu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin tarayyar Najeriya tana shirin duba ɗaukar nauyin ciyar da ɗalibai a makarantun firamare abinci a ƙalla sau ɗaya a rana a duk faɗin ƙasar. A yayin da wasu suke nuna fargabar cewa nauyin zai yi wa gwamnatin tarayya yawa, mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osibajo ya ce shirin zai jawo ‘yan kasuwa su zuba jari na kuɗi sama da naira miliyan 900,000. Ga Nasiru Adamali Kaya da rahoto.
Wannan shiri na gwamnatin tarayya na bawa 'yan firamare abinci a ƙananan hukumomi 774 na Najeriya ya ƙara bayyana ne a jawabin da mataimakin shugaban ƙasa Osibanjo ya yi a taron manyan akantoci na ƙasa. Tun lokacin kamfe ne gwamnati mai ci ta yi wannan alwashin na ciyar da yaran abinci aƙalla sau ɗaya a wuni. Tuni iyayen yara, musamman ma masu ƙaramin ƙarfi da dama, ke kai yaransu makarantun gwamnati ke murna da wannan labarin.
Sunana Mustapha Haladu. Lallai wannan shiri ne mai muhimmanci domin yana ɗaya daga cikin abin da aka rasa shekaru da suka wuce da dama. Shi yaro a koda yaushe idan zai je shi makaranta ya ga ana kula da shi, to yakan ƙara masa ƙwarin gwiwa sosai domin ya maida hankali akan abin da yake yi. Sannan na ɗaya daga cikin abin da ke kawo matsala ga yaranmu, wanda idan suka je makaranta dan da ka ga wani yaron abin da iyayensa dama suke bashi ya ci abinci a makarantan ba isan sa yake yi ba, sannan wani kuma zai ce zai koma gida ya ci abinci. Daga komawa gidan nan, koda iyayen sun koro shi ya sake dawo makarantar, to bare dawo ba. To amma kaga da zaran an ce an fito breakfast, an rike ka a makaranta, an baka abin da zaka ci, an kada ku kun koma aji, to kaga shikenan, da zaran ya bi jikin yaro bai da wani matsala kuma.
Masana harkokin ilimi na ganin wannan shiri zai yi fa'ida matukar, zai daure. kuma zai biyo bayan gyara makarantun gwamnati ta hanyar ginin zamani da kujeru. Ga ɗaya daga masanan Dr. Aliyu Tanko.
Wannan shiri ne mai kyau wadda kuma gyaran kujera da gyaran azuzuwa fuskacinsu daban. Amma yayin da aka ce za a ciyar da ɗalibai dinnan, ni na imani cewa zai inganta ilimi saboda akwai da yawa daga cikin yaranmu waɗanda ma suke zuwa makaranta ɗin ba tare da sun ci abinci ba. Ba yadda kuma za a yi a samu ingantaccen ilimi bayan yaro yana cikin yunwa. Saboda ni ina ganin wannan wata kafa ce wadda ba wai kawai cewan ilimin ba ma, hatta ƙarin lafiyan yara ɗin zai inganta. Wani hanya ne kuma na ƙarfafa ainihin ƙarfin ilimi ɗin a cikin zukata da kuma ƙwaƙwalwan yara waɗanda ake karantarwa.
Wasu kuma suna cewa su ma malaman ba mamaki akwai waɗanda albashi bai wadatar da su ba, to wasu suna cikin yunwa ma suke zuwa su karantar. Kana ganin in an fara daga kan yaran tasirin zai yi aka bar kuma malaman a gefe?
Ai, kamar yadda za a fara da yara, ai in Allah so kamar mai ne na so ne zai yi. Ni na imani dai ko ta ina aka fara wannan shiri din zai yi amfani, ko an fara ta yaran ne wadda kuma shine zai fi inganci ko kuma zai fi amfani. Dan ko ba komi malamai din su ana dan biyan su albashin ko da dai bai wadatu ba, amma dai ana biyan su albashin kuma suna da karfin da za su iya yin aiki, za su iya yin noma bayan makaranta din da sauransu. Waɗannan kuma yara din abinda suke bukata dama shine abinda za su ci don su yi karatun yadda karatun zai zauna a cikin zukatansu.
Zuwa yanzu dai babu ƙarin bayanin lokacin da wannan shiri zai fara. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Cibiyar horar da malamai ta Najeriya reshen jihar Kebbi ta yi kira ga sabuwar gwamnatin jihar ƙarƙashin jagorancin Sanata Atiku Bagudu ta yi aiki da cibiyar domin ci gaban ilimi a jihar. Shugaban cibiyar Salmanu Inuwa Wada ya shawarci gwamnatin kada ta haɗa kai da wasu ƙungiyoyi masu iƙirarin za su horar da malamai alhali ba ta wannan fannin suka ƙware ba. Shugaban ya yi wannan furici ne a hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad.
Akwai yanayin horaswa kala biyu ko wajen kala uku wanda yake, na farko ana yin shi a ƙarƙashin abin da ake cewa MDG office, su suke ba ainihin ita wannan cibiya ta mu ta horar malamai kuɗi wanda za mu horas da malamai a duk shekara. To ta wannan fannin gaskiya gwamnatin jihar Kebbi takan ba mu malamai tare da kuma haɗin kai da muke samu daga ainihin hukumar kula da ilimin primary ta nan jihar Kebbi. Sukan ba mu malamai mu horas da su duk shekara. To baya ga wannan ko babu wani horarwa da muke wa malaman su. To a dangane da haka ne tunda na zo wannan jiha, a gaskiya jihar Kebbi ko kuma gwamnatin jihar Kebbi da ta shuɗe gaskiya dan kashin kanta ba ta bamu ta ce ga waɗannan malamai ku mana training din su ko kuma ku horar mana su ta wani fanni daban-daban. Muna da fannoni daban-daban na horaswa, ko lissafi ne ko turanci ko kimiyya, duk muna da fannoni da dama da zamu horas da waɗannan malamai.
To wayanda irin matakin da kuka dauka bacin kun ta biyan su gwamnatin da ta shuɗe kuma bata ba ku goyon baya ba?
To alal hakika mun rubuta kamar yanda suka so daya aka taba umurtan mu cewa mu rubuto, muka rubuto kuma muka tura ma ainihin ita Ministry of Education da muka tura, amma daga baya gaskiya sai dai muka ji labarin an ba wasu suna yi. To duk da haka ba wai za mu gajiya bane, still za mu ci gaba da bi. Muna kuma fatan ita wannan sabon gwamnati da muka samu za ta ba mu haɗin kai, domin ainihin shi wannan horas da malamai din wato shine aikin mu, shine kamar abin da Bature ke cewa mandate din mu ne na mu koyar da malamai sannan kuma mu horas da su akan fanni na koyarwa. To ina kira ga wannan gwamnati ta mai girma Sanata Atiku Bagudu da fatan za ta dubi wannan bangare na ilimi a horas da malaman da ake da su ne yanzu, ba ma kamar na primary da kuma secondary school suna buƙatar horo na musamman wanda yake kuma mu insha Allah in dai aka ba mu to gaskiya ba za mu ba su kunya ba insha Allah.
Da ya juya game da irin kwasa-kwasan da hukumar ke gudanarwa ga abin da yake cewa,
to ko shakka babu, yanzu haka muna cikin jarabawa, mun gama ta waɗanda suke da NCE ko kuma suke neman certificate na horon malamai na ƙasa wato NCE, mun gama ta su jarabawa tare da waɗanda muka fara ko kuma sabon program da muka kirkiro wato degree program mun gama tasu ranar talata dinnan da ta shide yanzu haka wanda ya rige kawai shine na masu PGD su kuma dama yawanci wanda yake suna da degree amma kuma ba su da kwarewa ta malanta ba su kuma da wannan ainihin basic qualification na teaching so shine sai su dawo su yi wannan PGD din idan suka yi shi shekara guda kuma cikin wata 12 sai a ba su wannan certificate din sai ka kammala to yanzu haka su ne suke kammala jarabawa su yau juma'a da kuma zuwa gobe asabar za su kammala bayan kuma kamar ita shi wannan NCE da muke yi wato takarda shaidar ilimi ta kasa muna da centers ko kuma cibiyoyi da muka bubude a cikin jihar nan ta Kebbi muna da cibiyoyi guda 10 akalla muna da cibiya a Bunza Yauri Bagudo Jega Argungu Kangiwa Kamba Birnin Kebbi Zuru da kuma garin Gwandu kuma duk a wannan wurare an jarabawa lafiya lo an kammala to ko shakka babu jarabawan mu dai a ko ina ka je da certificate din mu a duniyar nan za a amsa kuma kowace jami'a kaji za su amsa saboda irin yanda yanayin yanda muke yin tsarin mu wato akwai abin da ake kira quality muna da wani bangare ma musamman wanda ake cewa quality assurance so muna tabbatar da cewa duk wanda zai fita da certificate namu amma muna tabbatar da cewa ya kware akan abin da ya karanta kuma ya kware akan aikin harka malanta dan saboda mu wannan shine ainihin ginshikin kirkiro ita wannan cibiya wato su horas da kuma ba da training ga malamai
daga ƙarshe Alhaji Salmanu ya yaba da kokarin da shugabannin hukumar a mataki na ƙasa saboda bullowa da wasu sabbin kwasa-kwasai na inganta ilimi
ba za ni karkara wannan bayani nawa ba tare da ambata shugaban mu ba wato Dr. Aminu Ladan Sharehu shugaban wannan cibiya ta mu ta horan malamai ta ƙasa ko shakka babu ya kawo ci gaba iri-iri a wannan cibiya ta mu ba ma kamar wannan degree program da ya kawo mana ko da aka fara a bana wanda yake ko shakka babu yanzu haka akwai mutane da dama suna nan suna dakon jiran zango na gaba da za a fara dauka kuma insha Allah za mu samu malamai da dama wanda za su shiga don su yi wannan program na BF kuma babban ci gaba ne gare mu da kuma shi kanshi shugaban mu
Maryam Ato Muhammad Murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
rahotanni daga Nigeria suna nuni da cewa an daina koyar da fannin ilmin motsa jiki wanda yana janyo koma baya ga habakar yara da matasa ta fuskar neman ilmi Shugaban kwalejin ilmi ta tarayya a Katsina Farfesa Mamman Wasagushi ya yi wannan bayani kan muhimmancin wannan fanni ga ci gaban harkokin ilmi a wata tattaunawar da ya da wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa.
Fiye da abu ne wanda aka sani sosai a lokacin 70s zuwa 80s haka. To shine ake cewa bangaren da ake guje-guje da tsalle-tsalle da dai motsa jiki baki daya. To a wancan lokacin kamar da ka sani ana koyar da shi a primary da kuma teachers college. To tun lokacin da aka kashe teachers training colleges din nan to sai wannan bangaren ya ci baya kwarai da gaske. Domin a wannan lokacin su yan teachers training college sukan koyi shi ana koya musu shi sannan idan suka fito kaga suna koya ma yara a primary school to kuma wancan zamani idan zaka tunawa ire-iren mu da duk muna iya tunawa shine zaka ga kowane marice karfe 4 litinin zuwa juma'a zaka ga yara an dawo masu kwallo masu base handball da dai tsalle-tsalle duk dai ana koyar da wasanni a wannan lokacin wanda yake yana manci kwarai da gaske ba wai dai don wasannin ba abu ne ka san shi PH wanda yana sa kaga yara su samu lafiya domin an motsa jiki kannan yana hada zumunci akwai unity lokacin da ana kwallo da wannan makaranta da wannan makaranta sannan kuma kowane karshen shekara akwai abin da ake cewa inter-house athletics wato ana competitions tsakanin gidaje a college da kuma primary school to wannan abubuwan da kaga yanzu gaskiya ya ci baya to me yasa haka zaka ga school cewa kamar da cewa tun lokacin aka shi teacher college abun ya ci baya sannan na biyu aka rage koyar da wannan abubuwan yanzu ma zaka ga malaman PhD ba su da yawa zaka je wasu secondary wasu primary ma babu wani malamin PhD to wannan shi ne babban dalilin da yasa abun ya ci baya ba wai don bai da muhimmanci shi yana da muhimmanci kwarai da gaske
ya zaka nuna muhimmancin shi ganin cewa gashi dai abun nan da ko masana kun ce ya ci ba ko kana iya yima mai sauraro bayani
eh to muhimmancin shi kamar na ga maka abu ne wanda dama su yara tun suna kana ake kama su in ka lura in ka karanci tarihin wasanni kasar ga zaka duk lokacin da muka ci gaba yan ƙananan yara ne ke ci gaba da dara aka ce maka an kai saman zaka ga da wuya mu yi nasara to saboda haka shi wannan muhimmanci shi shine idan muka farfado da wannan abun ya dawo to zaka ga cewa za mu samu matasa sosai wanda za su shiga duniya a san su kuma su jawo mu kasar revenue domin ya zama sana'a kamar na gama babban muhimmanci ne idan aka farfado wannan abun zai sa a gano yara tun suna yan yara akwai wani television a Lagos ake cewa Channels shi ya fara farfado da wannan wasanni a primary school level ko wani shekara ana competition na primary tun suna yi Lagos dai yanzu har ya zama Nigeria gaba daya suna yi to mu wannan makaranta abin nan farfado da shi shine daga bakin session mai zuwa za mu kasance ko wace litinin da Laraba lecture za ta tsaya ƙarfe 4 daga bakin ƙarfe 4 kowa zai hito ko kana PhD department ko baka PhD department zaka hito ka samu ƴan wasan da kai daga nan muna fatar kaga dai mu sa yaran su samu lafiya domin wannan abu babban minci shi wannan uku shine idan kai engaging yaran ga suna wa'annan wasanni duk wani zancen cultism din nan da ake fama da shi wani zancen area boy wani zancen shaye-shaye duk zai ragu to kaga abin da muke fata kenan saboda yaran mu yanzu gaskiya akwai matsala yaran na shaye-shaye maza da mata to idan aka samu wannan hilin ana wasannin ga zaka ga cewa duk an ciwo kan wannan to sannan abu na uku zamu yi wanda ba ma yi shi yasa abun ya ƙara mutuwa in ka dubi mayan kasuwa da suka ci gaba zaka ga cewa ana bada scholarship na wasa in yaro ya iya kwallo sai ka bashi ya zo NCE bai biyan school fees ya zama scholarship nashi in ma kuma guje-guje iya ka bashi wannan scholarship to in ka bashi wannan za ka cewa abubuwa za su gyaru
professor kamar wasu masana sun nuna cewa kamar shi wannan ilimi na wasanni yana ƙara buɗe kwakwalwar yara to me gaskiya haka
sosai ko ai kaji kamar turawa da suke cewa all work is outplay makes jack a dull boy wato duk komi karatun da ake aiki da ake in ba dan kebe lokaci wanda za a dan yi wasanni ba to yana ma ƙara dulatar da yaro so haka akwai buƙatar yaro akai-akai ana dan bashi sawa yana dan exercise karatu ko da yake kamar kai in yi in abu ya sai mutum ya hauka ce so da zaka ga cewa ai shi yasa ake cewa in kana neman babban malamin da yayi kowa rudu to ka yi professor don professor rudadde ne saboda auka abu su yi mai a cikin kai da bai da lokacin da zai je wasanni to shi yasa kaga wannan wasan yana da muhimmanci yin shi akai-akai yana dan relaxing wasu abubuwa yana dan relaxing tension shi yasa na ga maka kamar can lokacin da su tura suka zo sun ba mu wannan orientation cewa idan aka hito lecture aka ci abinci za a je a dan yi siesta a dan yi kwanan awa guda karfe 3 a hito a je a yi prep karfe 4 kowa ya ta hili a motsa jiki a yi wanka da dare kuma a koma a yi prep to wannan yana sa kwakwalwa ta samu lahiya kuma washi ta ji dadin karatu
me makoma shi wannan ilimin wasanni da aka bashi kuna ga za a ibran shi haka nan kenan ganin cewa gashi lalle ya samu tabarbarewa
ai wato ya ma zama kusan dole yanzu a dawo da shi akwai bukata a dawo da shi a primary school level a secondary school level college okay, high university level ya kamata a dawo da shi domin ai haka kasashe suka ci gaba sun mai da shi babban abu yara kamar misali in ka je America za ka ga cewa tun daga high school din secondary school wato a lokacin suke fara kallon yaro wani wasa ya iya za a yi tabi shi har ya je abin da suke cewa college wani kice ma university a can zai samu scholarship zai yi karatu yana gama za a yi drafting din shi ya je wata wasa kaga ya samu sana'a an rage employment to kaga dole mu ma mu dawo da wannan dole mu koma muna koyar da wannan sports din domin yara su samu su
to da karshe kira ga su gwamnatoci waɗanda su suke tafiyar da harkokin ilimi musamman a ma'aikatan ilimi na jahohinsu ko akwai wasu ta shawara da zaka iya ba su
shawara da zamu ba su shine su yi kokari su ga cewa an farfado da wa'annan kwasa-kwasai na PhD a primary secondary da kuma manyan makarantu sannan a yi kokari a tanadi malamai kamar yadda muka akwai karancin malaman PhD a yanzu to kamata ya samu cewa ana training din su a kuma dawo da su to hanya mafi sauki za a yi a gurguje shine kamar munan College of Education da kuma University masu Faculty of Education kamata ya ce ko me kake karatu kasance ka dauki course biyu ko uku na PhD kafin kai ka kammala karatunka to wanda kaga in aka kai ka koyawa ta makaranta primary ko secondary akalla kana da dan idea na dan PhD din ka kafin a samu kwararren PhD malami wanda zai yi to zuwa gaba karshe shin ce dole a samu malamin PhD in Allah son a farfado wannan abubuwa
wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Universal Docus Ministry ta fara tallafa dalibai a makarantu da kayan makaranta shugaban kungiyar barista Naomi Maiguwa wacce ta zanta da wakilin sashen Hausa Iliya Kure ta ce kungiyar ta dauki wannan mataki ne domin karfafa yara daga arewacin Najeriya gwiwa su dage wajen neman ilimi.
Su akwai takardu da jaka da mafset akwai su pencil su water bottle su biro da sharpener su crayon kayan da yaran nan za su amfani da shi a cikin makaranta. Wanda za su koyi rubutu kuma ya taimaka su yi su assignment din su ba mu sa kayan sawa ba amma in zamu iya zamu ya mutama musu kayan sawa su makaranta su uniform da su socks da sandals
misali kaman kowane wayannan kayakin da kuke raba ma kowane idan akai kiyasin su kowane yaro yakan sami kayan da yake kaman nawa kenan
kowane yaro zai samu kayan da ya kai 1,800 banda kayan sawa akan kayan da mun taba rabawa hakan nan zai kasance ma yaro daya
akwai inda kuka fara wannan aikin ko ku tukuna ba ku fara shi ba
akwai inda muka fara a can Lagos amma da sunan wata kungiya daban sunan Freehand shi dan muka fara muka je non communities inda akwai yara wanda ba su da kayan nan so a hakan ne muka fara muka rarraba ba yaran kuma mun gan sun murna ka da suka samu kayan nan
menene ya kuku yasa kuka fara kuka dauki nauyin wannan yaran
mun duba mun ga jihohin mu na arewa 19 kuma Allah ya sa akwai yara da yawa a cikin yaran nan kuma ne kawai suka samu zarafin zuwa makaranta in mun duba ɗan uwan mu na can kudu za mu gan cewa sun fi mu zuwa makaranta kuma akwai niyya kuma mun duba lambobin makarantu a can kudu din sun fi na nan arewa kuma iyayen nasu a can sun sa zuwa makaranta ya zama abu mai muhimmanci sai kuma kungiyar UNICEF wato majalisar ɗinkin duniya ta sashen yara ta yi rahoton cewa a nan arewa ba yara da yawa a makaranta kuma wani dalilin shine talauci to a hakan nan shine muka ce za mu ɗauki wannan matakin mu ba wa yara kayan aikin makaranta domin su samu marmarin zuwa makaranta kuma su mu cire nauyin tsayayyen kayan nan a wurin iyaye
Masaro da wannan rahoton Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za ku saki jin mu da wani sabon shiri kamun nan a madadin dukkan wakilan mu da aka ji da kuma Kiba Hero Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin anan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe
kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya Jami'an ƙasar Saudiya sun bayyana cewa za a gudanar da ayyukan hajjin bana didda ruftowar da wata igiyar ɗaukar kayan gine-gine ta yi da ya kashe mutane 107 da kuma raunata waɗansu 230 a masallacin Ka'aba. Babban ƙugiyar ta faɗo ne a cikin silin masallacin lokacin da mahajjata ke sallar Juma'a ƴan kwanaki kafin fara ayyukan hajji a wurin mafi tsarki a addinin Islama. Shugaban hukumar tsaron ƙasar Saudiya Suleiman Al-Amir ya ce wata kuguwa mai ƙarfi wadda aka yi da ruwan sama ita ce sanadiyar karewar wannan kugiya. Yarima Khalid Al-Faisal gwamnan yankin Makka kuma ya ba da umarni a gudanar da cikakken bincike. An gudanar da gangami a ƙasashen Turai jiya Asabar na nuna takaicin matsalar ƴan gudun hijira da ke ƙara ƙamari. Dubin dubatan mutane ne suka yi dafifi a birnin London. Domin nuna adawa da matsayin gwamnati game da matsalar 'yan gudun hijiran, 'yan fafatukar kare haƙƙoƙin bil'adama da 'yan siyasa da kuma fitattun mawaƙa suka yi jerin gwano domin nuna wannan goyon baya.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. Kuhuta lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.